Sarauta na muryar Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31, sai kuma mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon muryar Amurka na VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon Amfani, Sarauniya, Nomad, Far'a, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauraron abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Kamar kowane daren Asabar muna tafa da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa. Sannan kuma akwai mu da rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta Maula da sauransu. To amma duka sai bayan kun ji labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Yau Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa ƴan majalisar dattijai na samar da kudirin sakewa dokar samar da haraji kuskure ma. Yau dinnan ne shugaban ke wannan furcin sa'in da yake magana da manema labarai a wajen Fadar White House yana cewa wannan shine babban mataki mafi girma a tarihin kasar. Shugaba Trump ya ce ya jima yana mamaki yadda ƴan majalisa ke amfani da kalmar sake tsari domin ba wanda ya san ma'anar wannan kalmar. Wannan yana iya nufin cewa harajin mutum na karuwa kenan. Tun farko dai shugaba Trump ya yaba wa sanatoci biyu wato shugaban masu rinjaye Mick McConnell da shugaban kwamitin kuɗi Orrin Hatch na ganin sun yi kokarin samun kur'un da ya sa wannan kudirin ya samu nasara. Yau Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya ce rawar da mai ba shi shawara a harkokin tsaro ya dauka ko kuma yayi lokacin shirye-shiryen miƙa mulki ba abu ne da ya saba wa doka ba. Shugaba Trump ya ce ya kori General Flynn ne domin kawai ya gane cewa ya sharawa mataimakin shugaban kasa ƙarya da kuma hukumar FBI. Don haka yau ya tabbatar da wannan ƙarya da ya kantara. Karba cewa yayi laifi da yayi ya zama babban abin kunya domin ku rawar da ya taka lokacin shirye-shiryen miƙa mulki abu ne da bai saba wa doka ba. Ba wani abin boyewa a cikinsa. Wannan bayanan dai suna kunshe ne a cikin shafin shugaba Trump na Twitter. Film ya amince cewa ya share ƙarya jiya Juma'a ga hukumomin gwamnatin tarayya kuma ya alƙawarin baiwa masu bincike haɗin kai akan tuhumar da ake wa ƙasar Rasha cewa ta yi kutse a zaben shugaban ƙasa na shekarar da ta gabata. Sai dai tun da farko da Flynn ya shiga akwatin ba da ba'asi a cikin kotu, Trump ya ce ne ba wani haɗin baki tsakanin tawagar yakin neman zaɓensa da ƙasar Rasha. Trump ya jaddada wannan batu na cewa ba wani haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaɓensa da Rasha. Shugaban yana faɗa wa ‘yan jarida haka ne, salin da yake dab da barin Fadar White House a kan hanyarsa ta zuwa New York. Filin ɗan shekara 59 da haihuwa tsohon janar ɗin soja ne mai ritaya. An sa laifin da ya yi jiya Juma'a a tuhumar guda da aka yi masa na ba da bayanin ƙarya ga hukumar binciken manyan laifuka na tattaunawarsa da jakadar Rasha da ke nan Washington, Sergey Kislyak. Hukuncin wannan laifi dai shine ɗaurin shekaru 5 a gidan yari, amma kuma hukunci mafi ƙanƙanci shine zaman gidan yari daga wuni guda zuwa watanni 6. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya gana da shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi a Cairo kafin a fara taron yaƙi da ta'addanci wanda zai mayar da hankali a ƙasashen yammacin Afirka wanda za a fara gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. A lokacin ganawar tasu, Mattis ya yi wa shugaban na Egypt gaisuwar ta'aziyya na harin ta'addancin da aka yi a wani masallaci da ke Bil al-Abed da ke cikin ƙasar ta Masar. Ya ce ba shakka Masar tana da muhimmanci a wajen haɗa kai da Amurka domin yaƙi da ta'addanci a faɗin duniya. Mattis ya jaddada muhimmancin samar da zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya da ma ƙasar ta Masar, musamman akan yaƙin da ake yi da ta'addanci da ma kare bakin iyakan ƙasar Masar ɗin. Rahotanni sun bayyana cewa shugabannin sun tattauna ne akan batutuwan da ke nasaba da harkokin tsaro a yankin Gabas ta Tsakiya, akan muhimmancin samar da haɗin kai a yankin domin yaƙar ta'addanci da kuma ƙalubalen da ke tattare da wannan yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Honduras ta jingine wasu dokokin ta kana ta samar da dokar hana fita daga ƙarfe 6 na yamma zuwa 6 na safe domin baiwa jami'an tsaro damar gudanar da dukkan ayyukan da suke buƙatar aiwatarwa saboda shawo kan masu zanga-zanga da ya ɓarke sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar Lahadin ta gabata wanda ya haifar da rudani a cikin ƙasar. Ɗaya daga cikin ministocin ƙasar, Ebal Diaz, ya ce an ɗage dokar ƙasa ce domin ya baiwa sojoji da 'yan sanda su samu daman shawo kan rikicin da ya kunno kai a kasar sakamakon zaben shugaban kasar na yanzu John Orlando na Nendez yace hakan zai baiwa jami'an tsaron damar samar da zaman lafiya a cikin kasar
labaran duniyar kenan aka saurara madalla masu sauraro ku gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya
tsintsiya madaurin ki daya
tsintsiya 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 madaurin ki daya
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin shiri ne da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin fahimta da mutunta juna domin a zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba domin ganin an samu zaman lafiya mai dorewa kwanaki gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya gargashin jagorancin tsohon shugaban cocin dalikar Anglican Reverend Josiah Dewu Ferron To kamar a makon jiya za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu mazaunan jihar Kaduna akan wannan kwamitin samun zaman lafiya da gwamnatin jihar ta kafa kamar yadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tattaro mana
Sunana Reverend Joseph John Hayab mai gudanarwa a kungiyar gidauniyar zaman lafiya ta duniya
me kake gani game da sabon hukuma da gwamnatin jihar Kaduna ya kaddamar don samar da zaman lafiya
wannan hukuma ta samu asali ne a lokacin da aka kafa wata komiti na zaman lafiya a karkashin shugabancin Yakowa sai suka ba da shawara a kafa to mun godewa Allah wannan gwamna ya zo ya kafa nasaran ta tana nan ne akan abubuwa guda uku da farko tana nan ne idan ita da kanta ko kuma wanda ya kafa hukumar yayi da gaskiya tsakanin shi da Allah zai ba da nasara domin duk abin da akwai kikkiawan niyya Allah zai sa nasara na biyu idan su da suke aiki a cikin hukumar za su yi gaskiya tsakanin su da Allah domin aikin zaman lafiya ba karamin aiki bane kana dinka nan ya farki a can to za su yi aiki tsakanin su da Allah Allah kuwa zai taimake su za su samu nasara na uku al'umma gabaki daya idan al'umma gabaki daya za ta goye bayan su za su yi nasara to kagan ya nuna kowa na da nasa haki hukuma na da nata haki ko kuma hukuma da aka fara da nata haki gwamnatin da ta kawo hukuma na da nata haki jama'a kuma tana da nata haki to in kowa yayi nan ne za su samu zaman lafiya domin idan nace ina son gyara maka daki kuma kai baka son gyaran daki kaga daki mu zai kyau ba to haka ne idan gwamnati ce tana so ta gyara mana hukuma ta tana so gyara mana mu kanmu mun ce ba mu so kaga mu zai kyau ba shi yasa muke roka kamar yadda muke so gwamnatin da ta kafa ta yi gaskiya su hukuman kansu su aikata gaskiya su yi aikin tsakanin su da Allah al'umma kuma su yi gaskiya su goye bayan su wannan hukuma fata mu ce da kudin mu za a doka a biya su da kudin mu za su yi aiki to mun ba mu goye bayan su ba ga mu mai alheri
ba sunana ne Aisha Allah ya daidai za a zauna lafiya so kowa da kowa da kristan da musulmi a zauna lafiya in dai an nemi a zauna lafiya kowa da kowa dai daga musulmi har kristan za a zauna lafiya in Allah ya yarda in dai shawara ta sai in ce Allah dai ya sa kowa a hada kai lafiya a zauna lafiya
suna Alhaji Basiru Janjani tsakani ga Allah wannan mu dai abin da ke so muna son zaman lafiya a jihar Kaduna da Najeriya da ƙasa gaba daya to tunda mun shiga gaba sun ba da goyon baya akan wannan maganan kungiya da za a kafa to tsakani ga Allah muna ganin akwai goyon baya da suka bada saboda su kansu ba su shiga an suna son su ga an tafi tsintsiya ma daurin ki daya gaba daya mu da mu da musulmai da kristoci gaba daya mu saboda haka tsakani ga Allah da annabi mu dai abin da muke so fatan mu da alheri muna son dai Allah ya sa dai wannan kungiya ta kafu mu samu zaman lafiya da ƙasar mu da arewacin ƙasar mu gaba daya ma inda shugabanni suka sa gaskiya cikin wannan al'amari da su kuma wanda aka rada da mabiya to in dai Allah ya soyayya da su sa gaskiya in dai suka sa gaskiya ba wai magana yau dara ba to in Allah da muna sa ran wannan al'amari zai yi
sunana Jamilu Adamu Shehu wannan magana da hukuma ta zaman lafiya da Mallam Nasiru ya kafa mu dai ba mu ra'ayin ta a yanzu saboda komai ya riga ya zo karshe me yasa tunda ya hawo daga farko bai kafa ba sai yanzu yanzu dai sai yana neman ƙuro'in mutane shine zai kafa wata kungiya ta zaman lafiya karshen tashi tashin hankula ai akwai karshen tashin hankula gashin kuma yanzu ba a kawo shi ba kai fa yanzu baka isa yanzu a ce kana experience yanzu motar ka ta mutu ba ka tsaya akan titi dan in ka tsaya to wallahi koranka ne ko kuma ka zama kudi saboda duk wanda yake neman zaman lafiya ba zai iya koran malamai makaranta guda 21,000 da wani abu ba tsakani ga Allah saboda wannan mutanen da ka kore su ai daga makaranta to me suke yi me kan neman musu
sunana Abdullahi Ibrahim ra'ayina game da hukumar zaman lafiya ta Kaduna tsakanin musulmi da kristan ubangiji Allah ya kara ba mu zaman lafiya kuma ubangiji Allah ya kara hada kan mu amma na magana gwamnati da ya kafa wannan committee na zaman lafiya ya riga ya makara tun harko yanzu yana yi ne dan neman gura'an mu tashin hankali wannan ba hukuma za ta kana shi ba Allah subhanahu wata'ala shine mai hana wannan tashin hankali ba wai hukumar Mallam Nasiru ba ra'ayina tsakanin kristan da musulmi Allah ya ba mu jituwa tsakanin mu ba magana wani hukuma daga cikin al'amarin roƙon Allah da muke na Allah ya zauna da mu lafiya
sunana Khadija Suleiman
me ra'ayin ki game da wannan hukuma
gaskiya wannan abu wannan kikiro da wannan hukuma mai kyau ne sai dai fatan mu anan shine a duba shugabannin hukuma tunda dai wannan fadan da aka yi a jihar Kaduna ya kan faru ne saboda ko dai addini ko kabila to ya kamata a ce mutanen da za a sa a cikin hukuma ya kasance an dauko su daga dukkanin bangaren jihar Kaduna sannan kuma muhimmin abu shine ya kamata cikin manyan shugabannin nan a sa sarakuna saboda ko da yaushe ana cewa sarakuna sune ke karfafa zaman lafiyar da ke samuwa a cikin jiha ko cikin yanki saboda haka idan aka ce an yi wannan hukuma sannan ba tare da sa sarakuna ba to gaskiya akwai babban matsala saboda sarakuna sune ke tare da al'umma sarakunan nan kuma ina nufin sarki hakimi har zuwa mai anguwa in aka sa su cikin wannan hukuma insha Allah muna mata kyakkyawan fata kuma muna fatan Allah ya kawar da fitinan da suke faruwa a jihar Kaduna gaba daya
sunana Abdulmalik Muskar da abin da aka ce na zaman lafiya ne ai duk mutumin kirki yana fatan shi kuma Allah ya sa wannan al'amari yadda ake ambata shi Allah ya sa ya kasance haka nan zaman lafiya duk mutumin kirki yana son a zauna lafiya fata na ina fatan kan al'umma ya haɗu a zauna lafiya
sunana Alhaji Musa Sale Kashuri mi matasa daga nan Kaduna to alhamdulillahi dama zaman lafiya yana daga cikin kudurorin da wannan gwamnati ta samu da zaman lafiya ake samun ci gaba kuma wannan zaman lafiya alhamdulillah ana so a kafa hukuma ta zaman lafiya a kowane jiha ma a jihohin da suke Najeriya amma ita zaman lafiya yana buƙatar kowa da kowa ya kawo gudunmuwar sa ne idan gwamnati ta kafa zaman lafiya to wasu kuma suka bijire ko kuma sai kawo wani nasu ra'ayi na kansu akan hakan to wannan ba suna neman zaman lafiya ba suna neman tashin hankali to na hukuma in ta samu nasara da goyon baya na al'umma to za a yi nasara in kuma ta samu akasin haka wato ita gwamnati da ma gaba ɗayan ta ai ba mutum ɗaya bane ba shi gwamna ya kasance jagora amma dole mutanen da su ake taruwa a gudu tare a tsira tare ni kawai shawarar da zan bayar gaba ɗayan mu zo mu bayar goyon baya tunda zaman lafiya aka ce zaman lafiya nan ai ba nawo bane ba naka bane kuma idan muka dora akan zaman lafiya shine ci gaban arziki zai wanzu a kasar mu da kuma jihar mu gaba ɗaya
magani mu bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunya zaman lafiya shi
abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara wanda ya taimaka aka hada wannan shirin Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimta da kuma mutunta juna kasa za ta ci gaba a huta lafiya
mutunta cika je joji ya fito duka kun tsaya ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini la ba tarbiya yanzu zamana matsala a kasar mu ko don ba tarbiya mu zauna lafiya tarbiya yara mu yi ba jira
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya zamana lafiya shine ne tsabana
to madalla yanzu ga Ibrahim Garba da zauren dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Shugaba Buhari ya halarci taron Afirka da Turai a Abidjan don duba yadda cinikin bayyake neman dawowa ga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu.
Har awa ya bude kasuwa ta cinikin bayyi a Libya.
Shugaban mintattun PDP Wali Jibrin ya yi maraba da Atiku Abubakar ya dawo jam'iyyar. Shi ko matashin jam'iyyar Yusuf Lamido Cikaire ya ce a'a baya goyon baya.
Ya gama nasa mu da yanzu matsalolin da muka ga dadin suna nan ba su tafi ba kuma muna sauna muna jira mai kudi yanzu. Me ro mu da kudin ka?
An damki mai fataucin hodar Iblis Okeke Chibuke Jona filin sokar jiragen sama na Abuja Hamisu Lawal shine komandan NDLEA a filin
dan yawon bude idanu ya fito mana saboda akwai abin da ake kira tradecraft
rike kurba da lada ga wadanda suka fallasa yan ta'adda shawarin Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina ga jami'an tsaro
hatta a dazuzzuka akwai wadanda za su zo suna kawo bayanai a tabbatar a dauki mataki akan wannan
gwamnatin Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar Adana da musayar kudi Munir Gorzo don zargin almundahana gwamnatin na shirin saki dawo da harajin hanya toll gate Nasiru Adamali kai mudar Amurka daga Abuja Nigeria.
The voice of America.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban sune Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga Kano da Rabaran Ubale Nuhu Ibrahim daga Majami'ar Ikwa Bauchi. Ga Sheikh Kalarawi.
Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi nabiyil karim. Muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Dukkanin wanda yake duniyar Najeriya da makota da wata duniya ina tsammanin Najeriya kamar za ta kama wuta Allah bai yarda ba. Muna masa godiya. Wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya. Na biyu ya kamata mutane da suke wa jinar Buhari kyakkyawan zato to fa su dauka jinar Buhari mutum ne. Ba mala'ika bane ko annabi. Ba zai iya yin wani abu ba sai abin da Allah ya yarda yayi. Na biyu ita kanta kasar ba irin ta zamanin jinar Buhari bane na da. Shi kansa jinar Buhari bane irin na da. Arzikin kasar ba irin na da bane, al'ummar kasar ba irin na da bane, da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da bane. Saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a. Abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah. Tattalin arziki yana hannun Allah. Mu roki Allah kada mu dogara da jinar Buhari. Mu roki Allah mu tuba mai istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana. Wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka. Sannan shugabanni, gwamnoni, ciyamomi, shugaban kasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya. Shi mulki yana da suna guda uku. Na ɗaya zargi, na biyu da na sani, na uku azaba ranar alkiyama. Sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsira da shi. Abu na hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka, sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta. Sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka bashi amanar al'umma ta ya tausasa masu, to Allah ka tausasa masa. Idan ya kuntata musu, Allah ka kuntata masa. To sannan sai abu na ƙarshe maganar makiyaya da manoma. Abun mamaki ne a ce da TV da Bafulati ne suna fada. Abokan wasa ne na juna shekaru masu yawa da girmama juna. Kimi ba abokin rigima Bafulati ne bane, Bafulati ne ba abokin rigimar Tuba bane. Na san tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin Annabi Dauda alaihi salam. Annabi Dauda yi hukunci akan noma da kiwo, Annabi Sulaiman ya warware hukuncin yayi gyara an dade ana rigima tsakanin mai noma da abin da dogon zance yana nan gaba.
Shi ma rabaran Ubale Ibrahim ya ce,
jama'a barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a, haka kuma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a. To don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban. Shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar, musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba ɗaya. Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shi ne in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike, to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba, balle kuma har kace za ka cije shi. Don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasar nan da shugabannin ƙasar nan, saboda irin wahalhalun da ake fama da shi. Kayan abinci ya yi gagarumin tashi. Masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira 50, yau ya koma naira 80. Kayan masarufi sun gagaru mai ƙaramin ƙarfi. In ka siya ma masara 150 ya za ka yi ka sarrafa shi. To mun iya sani, mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shi ne cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos Sura 5 aya 12, kuna wulaƙanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a ƙiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kira na ga majalisun ƙasar nan, kamar yadda Annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa. Kira na ga majalisun ƙasar nan shi ne su tsaya su yi adalci, su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa. Kada zamansu a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita, a yi rubutu da biro a sa a mujallu, a sa a ƙasidu, a waka a cikin ƙasa, amma kuma talaka baya ganin canji. Kullum jiya da yau. Kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa talakan ƙasa adalci. To muna roƙo abinda ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma ƙwara ɗaya ce tak, shi ne a yi adalci. To muna roƙo a yi adalci. Mun sani sarai, karyewar darajar naira, faɗuwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa. To amma muna kira ga shugabannin ƙasar nan su sani fa Allah ya ba su nawayar ƙasar nan a wannan lokaci mai wahala, domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasar nan ne. Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan taƙaitaccen gargaɗi wanda muka ji. Na gode. Ni ne rabaran Ubale Nuhu Ibrahim daga Yesuwa Bauchi.
To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kada amince, ana tare ne da sashen Hausa na VOA.
Wasanni a takaice.
Hukumar ƙwallon ƙafa ta Nahiyar Afirka wato CAF ta bayar da tallafin kudade dala 500,000 ga kowace daga cikin kasashe biyar da za su wakilci nahiyar a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Russia. Kasashen kuwa su ne Nigeria, Masar, Morocco, Senegal da Tunisia, kuma za su karbi kudaden ne kafin lokacin soma gasar. Wannan shine mataki na farko na kwamiti na musamman da aka kafa domin aiki da kasashen biyar. A halin da ake ciki kuma mai horar da ƴan wasan kasar Tunisia Nabil Malol ya bayyana yakinin cewa akalla kasar za ta sami kaiwa a zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya a kasar Russia. To amma hakan ya ta'allaka ne kacokan da sakamakon wasan su na farko da za su buga da kasar Ingila. Kasar ta Tunisia dai bata taba kaiwa zagaye na biyu na gasar ba, kuma yanzu haka tana rukunin ji ne tare da kasashen Belgium da Panama. A Ingila, tauraruwar fafutukan lashe gasar Premier na kare dissashewa kungiyar Tottenham Hotspur sakamakon kunnin doki da ta kuma yi a wannan makon da Watford da ci 1-1 a wasan su na yau, wanda Tottenham din ta karkare da ƴan wasa 10. An baiwa dan wasan kungiyar Davidson Sanchez jan katin kura kai tsaye a minti na 52 na wasan sakamakon dungurin dan gwiwa da yayi wa dan wasan Watford Richarlison. Wannan ne wasa na hudu a jere da Tottenham din take bugawa ba tare da tayi galaba ba. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya bayyana fargabar yiwuwar korar ƴan wasansa a wasan da kungiyar za ta kara da West Ham a gobe Lahadi, inda take fatan daidaicewa da tarihin yawan nasarori a wasanni. Idan City din tayi nasara a goben zai bada adadin wasanni 13 kenan da tayi nasara a jere, inda za ta daidaice da kungiyar Chelsea a kakar wasanni da ta gabata da kuma Arsenal a kakar wasanni ta 2001 da 2002. Zaratan ƴan wasan kungiyar uku wato Fernandinho da Leroy Sane da kuma Vincent Kompany duk suna da katin gargadi. A kasar Spain kuma Barcelona da ke jagorancin teburin gasar La Liga ta barar da maki a yau sakamakon kunnin doki da ta yi da Celta Vigo da ci 2-2 a Nou Camp. Celta din ta kasance kungiya ta farko da ta sami maki a filin wasan na Nou Camp a bana, yayin da kunnin dokin da Barcelona ta yi zai ba da dama ga kungiyoyin Real Madrid da Atletico domin su rage yawan tazarar maki da ke tsakanin su, musamman idan suka yi nasara a wasannin su na yau. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu karkare ga takaddun labaran duniya.
Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa ƴan majalisar dattijai na samar da kudirin sakewa dokar samar da haraji kwaskwari ma. Yau din nan ne shugaban ke wannan furucin salin da yake magana da manema labarai a wajen fadar White House, yana cewa wannan shine babban mataki mafi girma a tarihin kasar. Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce rawar da mai bayar shawara a harkokin tsaro ya dauka ko kuma yayi a lokacin yakin wato lokacin shirye-shiryen mika mulki ba abu ne da ya saba wa doka ba. Shugaban Trump ya ce na kori General Flynn ne domin kawai na gane cewa ya sharawa mataimakin shugaban kasa ƙarya da hukumar FBI, don haka yau ya tabbatar da wannan ƙarya da ya kantara. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi a Cairo kafin a fara taron yaƙi da ta'addanci wanda zai mayar da hankali a ƙasashen yammacin Afirka wanda za a fara gobe idan Allah ya kai mu. A lokacin ganawar tasu, Mattis ya yi wa shugaban na Egypt gaisuwar ta'aziyya na harin ta'addancin da aka yi wani masallaci da ke Bil Abdet da ke cikin ƙasar ta Masar.
Masu sauraro, da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau, ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe za mu sake fitowa ta rediyo da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Salamu Abo, Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya.